Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, 22 da kuma mita 25. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar da kewaye ana iya sauraro a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5. Ana kuma iya jin wannan shiri kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niya da kuma Nomad FM. Haka kuma duk lokacin da ake so ana iya sauraro akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com ta hanyar sadarwar internet. Assalamu alaikum masu sauraron sashin Hausa na muryar Amurka. Jummai Ali da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Ina kuma tare da
Nazir Ahmad Hausawa ga kanan labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya kara kudirinsa na korar shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta FBI James Comey. A halin yanzu kuma a yau ne sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson yake karbar bakuncin takwaransa na Russia Sergey Lavrov. Sabon zababban shugaban kasar Korea ta Kudu Moon Jae ya faɗa a yau Laraba cewar a shirye yake ya ziyarci makwabciyarsu Korea ta Arewa.
To bayan kun gama jin labaran duniya yau Laraba ta ba wa ranar samu 10 ga watan Mayu shekara ta 2017. Gwamnan jihar Ekiti Aidole Faye sai kenan yake alƙawarin yi wa shugaba Muhammadu Buhari addu'ar Allah ya bashi lafiya. Muna da ƙarin bayani. Za ku ji cewa an haramta amfani da babura a jihar Plateau. Hukumomi a jamhuriyar Nijar kuma sun tarwatsa wani gangami da aka yi niyyar yi. Kada kuma a mance kamar kowace ranar Laraba, Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da himma ba ta garago.
Masauraro assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya kara kudirinsa na korar shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta FBI James Comey, inda ya bada hujjar cewa yanzu tsakanin 'yan jam'iyyun Republicans da Democrats ba ɗaya da ke da amincin cewa Comey na iya gudanar da wannan aikin nashi. A cikin sakonnin Twitter da dama da ya aika yau da safe, Trump ya ce za a samu wani sabon mutum da zai iya jagorancin wannan hukumar ta FBI wanda zai maido da kimarta da aka sani. Sai dai kuma masu sukar lamirin koran shugaban na FBI daga aikinsa sun ce korar tashi za ta saka ayar tambaya game da binciken da hukumar ta FBI ke gudanarwa akan katsalandan ɗan Rasha a cikin zaben shugaban ƙasa na Amurka da aka yi a watan Nuwambar shekarar da ta gabata, inda ake zargin akwai wata cuɗanya da ta gudana tsakanin kwamitin zaben Trump da su mutanen na Rasha. A halin yanzu kuma a yau ne sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson yake karbar bakuncin takwaransa na Rasha Sergey Lavrov, inda ake jin gana wasu za ta ta'allaka ne kacokan akan sabanin ra'ayin da ke tsakanin kasashen biyu akan Siriya. Ana kuma sa ran cewa Lavrov zai gana da shugaba Donald Trump a ziyarar farko da zai kai fadar White House tun bayan da aka zaɓi shi Trump ɗin. A cikin watan jiya ne Lavrov da Tillerson suka yi taro a Moscow kan cece-kucen da ya ɓarke tsakanin Amurka da Rasha akan harin da Amurka ta kai kan wani filin jirgin saman Siriya, bayan da jiragen Siriya suka yi amfani da makamai masu guba akan fararen hula da suka hada da ƙananan yara. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka. Sabon zababban shugaban kasar Koriya ta Kudu Moon Jae ya faɗa a yau Laraba cewa a shirye yake a ziyarci makwabciyarsu ta Koriya ta Arewa, kuma ya nemi sasantawa da China da Amurka akan rikicin ajiye garkuwar makami mai linzami da Amurka ta yi a Koriya ta Kudu. A yau ne Moon yake wannan kalamin jim kaɗan bayan da ya ɗauki rantsuwar kama aiki a Seoul sakamakon nasarar da ya yi na lashe zaben da aka yi jiya Talata. Hukumar zaben Koriya ta Kudu ta tabbatar da nasararsa da samun kashi 41 cikin 100 na ƙuri'u, inda ya lallasa abokin takararsa mai ra'ayar riƙau Hun Junpei, wanda ya samu kashi 24 cikin 100 na ƙuri'un, yayin da mai matsakaicin ra'ayi An Shu-su ya samu kashi 21 cikin 100 na ƙuri'un. Zaben ya shiga cikin tarihi sakamakon yawan mutanen da suka fito domin kada ƙuri'a, wanda aka ce ya kai kashi 77 cikin 100 na masu jefa ƙuri'a na ƙasar, wanda ya biyo bayan yanayin rikicin da ya shafi tsohuwar shugabar ƙasar Park Geun-hye da ake zargi da sa hannu a cikin wata damfara ta miliyoyin daloli. Sakamakon haka mutane suka yi gagarumar zanga-zanga wacce ta tilasta majalisar ƙasar ta tsige ta daga kan muƙaminta. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi Allah wadai da kisan da aka yi wa sojojin kiyaye zaman lafiya guda hudu a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya biyo bayan harin da aka kai a ayarin motocinsu wanda ake zargin ƴan tsagerin Antai Balaka ne suka kai shi. Ofishin Majalisar Dinkin Duniya na MINUSCA ne ya ba da tabbacin mutuwar sojan wanzar da zaman lafiya guda ɗaya ɗan asalin ƙasar Cambodia. Daga baya ofishin ya ƙara tabbatar da mutuwar ƙarin sojoji uku daga cikin hudun da suka salwanta. Daga baya aka same su sun mutu. An dai kai harin ne a kusa da ƙauyen Yogofongo mai nisan fiye da tazarar kilomita 479 da ta raba shi da Bangui, babban birnin Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. Tarayyar Afirka ta Tsakiya ta jima tana fama da tashe-tashen hankula tun bayan kungiyar ƴan tawaye musulmi na Saleka da suka hambar da shugaban ƙasar Francois Bozize a watan Mayu na shekarar 2013. India ta ce ta yi murna da umarnin babban kotun ƙasa da ƙasa na dakatar da Pakistan kan aiwatar da hukuncin kisan akan wani ɗan ƙasar India da kotun sojojin Pakistan ta same shi da laifin leƙen asiri. India ta tuntuɓi IJC ne a ranar Litinin inda ta ce hukuncin da Pakistan ta yanke wa Jadhav baya bisa doka. Pakistan ta ce Kulbushan Jadhav sojan ruwan India ne wanda ke da hannu a cikin ayyukan leƙen asiri na ma'aikatar leƙen asirin India. An tsare ba Indian ne a bara a wani sumame na kamun ƴan leƙen asiri da aka kai kuma daga baya aka yanke masa hukuncin kisa. India ta nuna bacin ranta matuƙa akan Kamen Jadhav, inda ta ce an sace shi ne yayin da yake gudanar da harkokin kasuwancinsa a Iran, kuma aka kukkula laifukan da aka yanke masa hukuncin a kansu.
Labaran duniya kuka gama ji. A yayin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya koma birnin London domin yin jinya, gwamnan jihar Ekiti Ayodele Fayose, wanda sananne ne wajen cancakar manufofin gwamnatin Buhari, ya ce a yanzu babu abin da zai yi illa yi wa shugaba Buhari addu'ar Allah ya ba shi lafiya, kamar yadda wakilin sashen Hausa Hassan Umaru Tambuwal ya aiko mana da rahoto.
Gwamna Ayodele Fayose, wanda aka sani da sukar amuran shugaba Buhari a can baya, ya furta hakan ne a tattaunawar da muka yi da shi ta wayar tarho. Ya ce ba abin da zan ce yanzu sai in yi mishi addu'a don ya yi saurin warkewa. To amma a can baya mutane sun sanka da sukar shugaba Buhari akan dukkan lamura. Sai gwamna Ayodele Fayose ya ce, ba wai ina faɗa da shugaba Buhari ba ne, ina tunanin ƴan Najeriya ne waɗanda lamarin ya shafa. Ina roƙon Allah ya ba shi lafiya saboda ƴan Najeriya da suka zaɓe shi su sami abin da suke so, wato ya yi musu aikin da suka zaɓe shi don shi. Kuma abin da nake tsammanin ka ba da rahoto kenan, ni ina kan gaskiya ne. To wannan ya nuna cewa ka canza matsayinka ne. Sai gwamnan na jihar Ekiti ya ce, don in yi wa wani addu'a, kana nufin baya da kyau in yi wa wani addu'a ya sami lafiya? Ni ban canza matsayina ba. Abin da ya kamata ka sanar kenan, ni ina nan akan gaskiya. To menene kake son ƴan Najeriya su yi wa shugaba Buhari? Sai gwamnan na jihar Ekiti ya ce su ma su yi masa addu'a don ya warke da wuri, ya yi musu ayyukan da suka zaɓe shi domin su. Mai girma gwamna, wasu jama'a da ƙungiyoyi sun yi kira ga Buhari da ya sauka kan karagar mulki, kamar ƙungiyoyi masu zaman kansu, wato NGO. To kai menene ra'ayinka? Na na gaya maka matsayina bani magana da yawun kungiyoyi kamar NGO. Allah ya bashi lafiya ya cikawa yan Najeriya da suka zabe shi alƙawuran da yayi musu na aiki. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Mun gode Hassan. To ma sauraro, yaya kuke ganin yan siyasa za su bambanta harkokin siyasa da kuma yin abin da ya kamata? Misali akari da abin da gwamnan jihar Ekiti Ayodele Faye sai ya ce, ganin cewa kuma kusan za a ce ya fi kowa caccakar manufofin gwamnatin Buhari. Muna son jin ra'ayinku a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu ƙarfe 9:30 agogon Najeriya. A halin yanzu kuwa daga Jos Plateau yamma da Bauchi, wakilin sashen Hausa Zainab Babaji ta aiko mana da rahoto akan hana babura.
Hukumomi a jihar Plateau sun jaddada dokar hana tuka babura a cikin garin Jos biyo bayan wata hatsaniya tsakanin yan babur da yan sanda, lamarin da ya kai ga rasa ran mutum guda da dama kuma suka jikkata. Lamarin ya auku ne da safiyar jiya yayin da yan sanda ke kokarin aiwatar da dokar hana yawo da babura a cikin garin Jos, har ya kai ga sun yi amfani da barkonon tsohuwa don tarwatsa masu baburan. Mai ba gwamnan jihar Plateau shawara kan harkokin manema labarai Emmanuel Nanle ya ce gwamnati ta kara jaddada dokar hana tuka baburan ne don kaucewa abin da ka iya zuwa ya komo.
Sanarwar don a kara hana ta mutanen jihar Plateau cewa takunkumin da aka sa akan masu aikin goyin cewa har yanzu tana nan, gwamnati ba ta soke wannan dokan ba. Don kuma sake nana ta wanda suke amfani da suke mata cewa takunkumin da aka sa musu akan cewa aikin su za su sai an karfi tara na yamma, sake nuna musu cewa gwamnati tana siye da wannan kuma ba canza dokan nan ba.
Amma kun samu cikakken bayanin abin da ya faru jiya?
To bisa ga rahoton da muka samu, yan sanda ko kuma hukuma sun yi kokari ne da hana mutane, da an ga an fara fitowa mutane suna amfani da babura. Abin kuma sai su kai da ɗan hayaniya wanda ta sa mutane suka haɗa kansu, wato yan baburin suka haɗa kansu, har kuma dai sun fara zaman lafiya a wancan ɓangaren. Shi ya sa ce to ƙara a sake nanatawa, cewa gwamnati ta yi tsayin daka a kan wannan.
To sai dai wani da ya rasa ransa sanadiyar aiwatar da dokar hana tuka baburan, Comrade Bashir Isa, ya ce dan uwan nasa ya rasu ne sanadin harbi da 'yan sanda suka yi, duk da cewa 'yan sandan sun ce barkonon tsohuwa suka watsa.
Safiyar jiya ne kamar karfe 9:30 'yan sanda da ke City Division sun zo kaman 'yan asaba, akwai yaro wanda ake kira Adamu Isa wanda kanyi ne a gare ni, shi kuma yana aikin famfo ne, wato plumber ne, ya je so kaya aiki a daidai masalacin yan taya wa yanayin yan sandan suka yi harbi suka same shi a kai, inda aka harbe shi nan bai san halin da yake ciki ba. To muka je muka sanar ma da hukumar yan sanda, muka wuce muka je Human Rights Commission inda muka je muka lodge complaint a wajen. To muka koma je yaro aka samu shi oftaran bina nan bayan an cire mai wannan harbi suka mai a kai shi. To dai a safiyar yau ke yaro na Allah karma ku. A yanzu nan kafin na fara magana da ke, na kira shi DPO na wannan Tajo Office inda wannan yan sanda suka fito, na sanar musu da cewa wannan yaro da suka harbe shi kuma suke cewa wai ba harbin shi suka yi da bindiga ba, sun yi harbi ne da bindigar tiyaga. Yanzu nake gaya ma DPO din cewa yaron ya mutu, kuma in na ɗauko gawar yaron zan kai musu Tajo Office domin su gani.
Da na tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sandan jihar Plateau ASP Tena Tiopef cewa yayi har ya zuwa yau da nake magana da shi bai samu cikakken bayanin yadda lamarin ya auku daga DPO na C Division a nan Jos ba.
No, I'm waiting for it now. I am not going to talk out of speculation.
Ya ce ina jira kenan, ba na so in yi magana bisa hasashe, sai DPO da ke wurin ya bani cikakken bayani. Har ya zuwa lokacin da na haɗa wannan rahoto ban samu bayani daga 'yan sandan ba. A halin da ake ciki dai komai ya lafa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To a can jamhuriyar Nijar kuwa hukumomi sun tarwatsa wani gangami da jami'an fafutuka suka shirya a birnin Yamai domin gabatar da koke-kokensu game da halin kuncin rayuwa da suke zargin gwamnatin kasar da jefa talakawa a cikinsu, a yayin da kuma suke cewa tauye haƙƙin bil'adama na ƙoƙarin samun gindin zama a ƙasar. Ga wakilin sashen Hausa Suleiman Mani Barma da ƙarin bayani.
A wasiƙar da suka aike wa shugabannin ƙungiyoyin da suka shirya gudanar da jerin gwano da taron gangami a yau Laraba 10 ga watan Mayu, hukumomin birnin Yamai sun umarci waɗanda ke kan gaban wannan yunƙuri su janye har zuwa wani lokacin na gaba saboda dalilan da suka danganta da matsalar tsaro. Matakin da shugaban kungiyar kulawa da rayuwa Hamidu Sidi Fodi ke ganin ya saba wa ka'ida.
Jiya wajen ƙarfe 3 na dare aka yado takarda aka ci mana bamu shirin gwani. Mu mutane ne da muka san doka da oda, ba mu son tashi hankali, mun yi hakuri, za mu koma gida mu shirya takarda, za mu kara ajita in Allah ya yarda, sai mun ga abin da hana mutu ruga shi.
A takarar da aka ba ku wace hujja aka bayar cewa lalle bai dace ku gudanar da wannan jerin gwano ba?
Hujja cewa aka yi ka a tada ma al'umma hankali, Niger ba ta son tashi hankali, alhali kuma mu kowa ya san 'yan warhula, mu ba mu da bindiga, mu ba mu da duci ga hannunmu, baki ne gare mu, kuma hitowa ne za mu yi mu nuna ma gwamnati wannan tunda yau kowa ya tabbatar da cewa shari'a ta Nijar da kuma tsaro gareta, kowa ya tabbatar da cewa an wawar dukiyar al'umma, ba a zo aka yi mutane hukunci ba, kowa ya san da cewa durwa da lom a Nijar yau da kuma matsala, kowa ya san da cewa 'yan jarida suna cikin rudani, kenan mu shi ne muke so, sannu a hankali mu hito mu ga gwamnati don Allah mu ce a gyara.
Ba idan batun na ƙasa demokradiyya da toye haƙƙin ɗan adam da suke zargin hukumomin Nijar da shi. Masu zanga-zangar da na tarar sun tare a ciki da wajen cibiyar Alternative Espace Citoyen na korafi a kan kuncin rayuwar da suka ce ta addabi talakawa a sakamakon rikon sakainar kashin da magabata ke yi wa matsalolin 'yan ƙasa, in ji su.
Sunana Malama Amina. Duk abubuwa ya yi tsada. Yo in ɗari gare ka ba ta maka kari. In nawa gare ka kai mace aka baka shikabi ko leda ba ta ci kwana kamiya. Wutar lantarki kufir cikin kufir tension ke yanzu yara ƙanana man faɗa maka baka kwana. Ga barayi saboda matsalar huta ba ruwansu suna cikin sanyi, motoci AC gida AC diyansu babu wanda yake wannan ƙasa, duk suna étranger kenan, mu talakawa mu ci kanmu kai wanga in ba tashi mun kai ba, mu mazan ma da attare da mu, mu abba mu ga aikin sa ba.
Malama Saratu Ali dake ɗaya daga cikin masu zanga-zangar na cewa wannan matakin haramta musu fitowa kan tituna da hukumomin yamai suka dauka ba zai katse musu hanzari ba wajen morar 'yancin da demokradiyya ta tanadi domin walwalar jama'a.
Biskan kasar mu ta demokrasi talaka kana da duk abinda in bai ma baka hito ka wanga abu bai min ba wanga abu. Kenan yau in ba talakawa ba kowa ba shi ba, to ga kasa duka ta talakawa ta ta duka, kenan bai hana mu shi muna bin Allah ya so mun ka to mun ka dibi, kuma na iya hitowa mu tsara wani jerin gwano mu zo mu yi shi.
Na nemi jin ta bakin hukumomin birnin Yamai akan hujjojinsu na haramtawa kungiyoyin fafutuka gudanar da wannan gangami na 10 ga watan Mayu, sai dai dukkan wani yunkurin da na yi akan wannan bukata hakata bata cimma ruwa ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Yanzu dai nan misalin karfe 11 da kusan mintoci 18 na safe ne a agogon Washington DC, kuma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Lokaci ya yi da za mu gabatar da himma.
Himma ba ta ga rago.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da haka da ma saurara da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da muke tattaunawa da abokin aikin mu dan jamhuriyar Nijar amma mazauni Faransa, wato Abba Sadiq. A cikin shirin da ya gabata, Abba zai ansa mana tambaya ne akan yadda samun ilimi yake a kasar ta Faransa. Ga kuma Abba.
Nan wannan ma sai a ce sun bi hanya wanda ta sa suka ci gaba, saboda nan in ba kiya kai ba ilimi ba za ka rasa shi ba. Akwai yawa inda zaka tafi kai karatu, akwai abun karatu wanda yake bude daga ƙarfe 10 na safe zuwa ƙarfe 10 na dare, kana iya zuwa nan kai aiki ka wuni kana aiki, kuma akwai bukoki kusa da shi, kana iya zuwa kai abun nan. Kuma yara kaga wajen karatun yara ma nan sai kaga sai abun ya zamanto daban da gida, saboda yaro karami sai kaga da fari tun da fari ma da wuri suke fara tafiya lakwal, yara tun karhe shi shekara 3 aka yi kai su lakwal su koyi lakwal, kuma daga baya su shiga primary su shiga secondary. Sai kuma abinda yake ya bani shawara anan kaman wajen karatu, kaga yaro sai ya zamanto cikin classroom ke su ba su yi 15 ba su yi 20 ba, in ya kai 30 ma sai an ta sai uwaye sun ta da gardama nan. Ina tunne ba shekara ta wuce da yake an samu wata makaranta kusa da inda nake, yara kaman sun kai 25 cikin classroom, uwaye suka ta da zanga-zanga suka ce ai sun yawa
25
amma a gidan na ta Burkina na tarla yara 50 yara 70 har wani kasa sai ka tarla yara 150 ma suna cikin classroom guda, amma nan 25 ma sai ka ga an ta da wani gardama an shiga. Kuma sai kaman lakwan tana cikin rayuwa. Sai kaga an doki yara an kai su wani company, an doki yara an kai su wani wuri su ga shawa, an doki yara an kai su wani abu da daban da lakwalkin ma an sa ana koya musu, ana gwagwada musu abu tun da wuri-wuri. To irin wannan abun wani lokaci an yi shi a gida, amma yanzu ba a yi. Yaro in ya tafi lakwal sai ya dawo gida, bayan lakwal sai ba ya tafiya wani company, ba ya tafiya wani asibiti, ba ya tafiya wani abu din da zai waye mishi kai.
To abba wannan kyauta ake ba da karatun lakwal a nan koko dai sai baban yaro ya biya?
A nan Faransa kyauta ne, karatun lakwal kyauta ne. In dai kana zanne a nan Faransa yaronka yana iya shiga lakwal. Abu guda ne wanda yake daban, in kaman inda kake nan yaronka zai yi lakwal. Maka iya zama a Paris ka kai yaronka wani gari ya yi lakwal, ko ka kai yaronka wani wata abuwa ya yi lakwal. Nan wanda kake nan ne yaron zai yi lakwal, amma lakwal a nan Faransa karatu ne. Abu guda ne ya uwa ya suke biya, kaman yanzu in Allah ya kai mu wata mai zuwa lakwal classroom din da ɗana yake za su tafi wani gari. To wannan za a ɗan tambaye ka kawo wani abu, saboda ba nan garin da suke ba, in suka tafi can kaga za su zama a wani hotel, za su zama a wani za su ɗauki public transport daga nan Paris zuwa inda za su, wannan ana iya tambayen ka kawo wani abu. Amma karatu, wannan karatu dai yaro sai ya karatu har zuwa university, ba a kan uwayen shi ba su biya ba public. Amma in ka ce za ka fita ɗanka ka kai shi lakwal ta biya, akwai lakwal kin biya. Wannan a lakwalkin biya public school, wannan baka biya har yaro ya yi karatu har da gisa.
To magana addini, yancin gudanar da addini yake a nan Faransa?
Addini da dai yin addini ba shi da wahala a nan ƙasar Faransa. Abu guda ne yake kawo darura, lokacin sallah, lokacin aiki. To baka iya, in ka samu sallar safe kan ka fita ka tafi wajen aiki, baka iya samun sallar azhar, baka iya samun sallar isha, baka iya samun sallar azhar, baka iya samun sallar asr. Sai dai ka dawo sai ka samu gida sallar magarba da isha'i, sai ka gama salloli. Wannan shine abin darura. Amma mutane suna iya addinin su yanda kamata. To kaman a gida akwai abu guda da ake iya yi da nan bamu da shi, ba ko ina ake da shi ba. Kaga a gida wani lokaci wajen aiki ma akwai wani dan inda ake keɓewa, inda mutane suke iya zuwa su yi sallah. Nan ba a iya samun shi ba, ko ina ake samun shi ba. In ka tafi ma'aikata ka yi sallar safe, sai dai kuma in ka dawo magarba kai sallar magarba da isha'i ka karama sallolin da suke da, wannan ya zama abin darura. Amma in ba haka ba, in ba yanzu ba da wannan yin addini ya zama abin siyasa, gwamnati ya sa, hukuma ya sa kanshi abin ya dan kule, da kaga sa hijabi ma ba wani abu bane, barin gemu ma ba wani abu ne. Amma yau in ka sa hijabi ko ka bar gemu, sai a maka wani, ana maka wani kallon kaman mamaki. In ba shi ba, to harkan addini. Kuma in azumi ya zo, akwai lalle dan darura, tunda da yake nan kaman Faransa. Yanzu in azumi mai zuwa wannan ya zo magarba ƙarfe 10 na dare ake yin, to kaga lalle wannan ma kuma abu ne mai dan wahala kaman ga ma'aikaci. To in ba wannan abubuwan ba, ba a iya cewa akwai abin darura sosai. Kuma kana iya samun abinci halal, yanzu ana sayar da abinci halal. Da fari, da lokacin da nazo yau da shekara 15, lalle sai ka nema, sai ka tafi wani anguwa ka sayi nama halal ko ka sayi kaza halal. Amma yanzu da yake mutane da yawa sun gane akwai business cikin wannan abu halal, ko manyan kamfani masu sayar da abinci haka, duka sun share abu din da ake iya mutum kuma suke iya samun halal, wannan shi ma lalle ya zo kamar taimakon.
To abba kenan, ba makarantun islamiyya kenan ko makarantun addinin musulunci ko kuma na addini daban?
Yanda muka da yake
abba kai muna wannan bayani a cikin shirinmu na gaba, domin lokaci ya yi muna dan kullum. Masu saurare, a cikin shiri na gaba abba ya faɗa mana ana samun makarantun islamiyya a ƙasar Faransa ko kuma a'a. Yanzu amadin bakon namu Abba Sadiq da Solomon Abu wanda ya daidaita sautin shirin, ni Ladan Ibrahim Auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar sadarwar email.
To a yau saƙonmu na farko ya fito ne daga Khadija Abubakar Bilal da Abubakar Sadiq Bilal, jihar Adamawa, Najeriya, wanda suka ce salam VOA Hausa. Hakika matakin da shugaban kasa Amurka ya dauka na dakatar da shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta kasa wato FBI yayi daidai. Da fatan za a mai gurbin sa da mutumin kirki wanda zai farfado da kimar hukumar a idanun al'umma. Sako na biyu kuma ya fito ne daga ma'ajin kungiyar murya talaka ta kasa reshen jihar Kebbi Ali Usman Takalafiya wanda shi ma ya ce hakika sauke shugaban hukumar da ke kula da manyan laifukan Amurka FBI san ba ta zo mana da mamaki ba domin kowa ya sai lariya ya san za ta zabda ruwa. Sai kuma sakon Alhaji Umar Forever da Adam A Adam Gashuwa wanda ke cewa takaddamar da ta barki bayan tafiyar shugaban Najeriya zuwa London a game da wanda zai zama mukaddashin sa ihu ne bayan hari. Aikin gama ya gama, Osei Banjo shi muka sani. Sai kuma sako na gaba wanda ya fito daga Fati Garba na Kwallo a Jaura jihar Jigawa wanda ke cewa ni dai a tafiyar shugaba Buhari ban ga wani abin cece kuce ba domin mun san Osei Banjo zai iya abin da duk Buhari zai yi. Sai kuma sakon Sada Saidi Daura wanda ke cewa karancin abincin da ake fuskanta a makwabtanmu na Jamhuriyar Niger wani babban kalubale ne ga hukuntan kasar. Da fatan za su tashi tsaye don taimakawa al'umman Niger musamman ma na karkara da kuma kasashen duniya su ma za su taimaka. Wasiƙa mata gaba ta haɗin gwiwa ce daga Hamza Galadima birnin Kebbi shugaban kungiyar muryar talaka na jihar Kebbi da Sani mai langilangi ya wuri da Salihu Isa Fana da Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya Gulma wanda ke cewa muna kira ga majalisar dattawan Najeriya da cewa ya kamata su yi kokari domin ganin cewa sun duba kasafin kuɗin shekarar 2017 domin amincewa da kasafin kuɗin. Da fatar kuma Allah ya sa su yi duk abin da ya kamata domin fara aiki da wannan kasafi. Da ƙarshe sai sakon Garba na Kwallo a Jaura jihar Jigawa wanda ce Salam VOA Hausa. Dakile wata zanga-zangar haɗin gwiwar kungiyoyin fararen hula da gwamnatin Niger ta yi san bai dace ba domin kowa gyara ya sani kuma kowa ya bata ya sani. Da haka gwamnatin Niger ya kamata ki gyara kurakuran mulkin da kungiyoyin suke korafi a kai.
To kafin mu sallama ga takaitattun labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ƙara ƙudurinsa na korar shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta FBI James Comey, inda ya bada hujjar cewa yanzu tsakanin 'yan jam'iyyar Republicans da na Democrats babu ɗaya da ke da amincin cewa Comey na iya gudanar da wannan aikin nashi. A cikin sakonnin Twitter da dama da ya aika yau da safe, Trump ya ce za a samu wani sabon mutum da zai iya jagorancin wannan hukumar ta FBI wanda zai maido da kimarta da aka sani. Sai dai kuma masu sukar lamarin koran shugaban na FBI daga aikinsa sun ce korar tashi za ta saka ayar tambaya game da binciken da hukumar ta FBI ke gudanarwa akan katsalandin ɗin Rasha a cikin zaben shugaban ƙasa na Amurka da aka yi a watan Nuwambar shekarar da ta gabata. A halin yanzu kuma a yau ne a sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson yake karɓar bakuncin takwaran aikinsa na Rasha Sergey Lavrov, inda ake jin gana wasu za ta ta'allaka ne kacokan akan sabanin ra'ayin da ke tsakanin ƙasashen guda biyu akan Syria. Ana kuma sarin cewa Lavrov zai gana da shugaba Donald Trump a ziyarar farko da zai kai fadar White House tun bayan da aka zaɓi shi Trump ɗin. A cikin watan jiya ne Lavrov da Tillerson suka yi taro a Moscow kan cece-kucen da ya barke tsakanin Amurka da Rasha akan harin da Amurka ta kai kan wani filin jirgin saman Syria bayan da jiragen Syria suka yi amfani da makamai masu guba akan fararen hula da suka hada da kananan yara. Sabon zababban shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Moon Jae ya faɗa a yau Laraba cewa a shirye yake ya ziyarci makwabciyarsu Koriya ta Arewa, kuma ya nemi sasantawa da China da Amurka akan rikicin ajiye garkuwar makami mai linzami da Amurka ta yi a Koriya ta Kudu.
Masu sauraro, ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan, sai kuma misalin 9:30 na dare agogon Najeriya idan Allah ya kai mu za mu dawo domin gabatar muku da wani shirin. A lokacin muna son mu ji ra'ayi ko kuma shawarar ku akan yadda kuke ganin 'yan siyasa za su bambanta siyasa da kuma yin abin da ya kamata. A halin yanzu kuwa a dakaci yau da gobe.